أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Asabar. A yau muna 8 ga watan Ramadan. 8 ne ko 7? Bakwai ne? Takwas ko? Yawa. Allah ya karɓa mana. 8 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 8 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya. Wato abun ya tafi da nisa kenan. Allah ya karba mana abin da ya rage, kuma Allah ya jagorance mu a cikinsa. a cigaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda har yanzu muna nan a cikin suratul baqara kuma jiya mun tsaya kan aya ta 148 fadin Allah ta'ala wali kullin wujhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna allaha ala kulli shay'in qadir yau insha Allah ta'ala zamu tashi farkon aya ta 149 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cin abinda zamu karanta Allah madaukakin sarki mana jagoranci na'am malam
a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu yana ci gaba da yi mana bayani akan abin da ya shafi fuskantar alkibla a lokacin da za a yi sallah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Allah ya ce daga duk sanda ka fito, daga duk inda ka fito za ka yi sallah, duk inda kake ka tashi za ka yi sallah. Fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Allah ta'ala ya ce ka fuskantar da fuskanka ta fuskanci nahiyar ɗakin Allah mai alfarma. Wa innahu lal haqqu min rabbika, kuma lallai tabbas wannan dokar gaskiya ce daga wajen Ubangijinka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah madaukakin sarki bai zan marafkani ba dangane da abin da kuke aikatawa. Wa min haythu kharajta, Allah ya sake maimaitawa yace daga duk sanda ka fito, daga duk inda kake in ka tashi za ka yi sallah. Fawalli wajhaka shatral masjidil haram, Allah ta'ala yace ka fuskantar da fuskarka ta fuskanci ɗakin Allah mai alfarma. Wa haythu ma kuntum, sannan kuma musulmai a duk inda kuke, a duk inda ku tsinci kanku. Fawallu wujuhakum shatrahu, ku juyar da fuskokinku wajajen ɗakin Ka'aba. Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun, domin saboda kada ya zama mutane suna da wata hujja a kanku. Illal ladhina zalamu minhum, sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu. Fala takhshawhum wakhshawni, don haka kada ku ji tsoronsu, ku ji tsorona ni kadai in ji Allah. Wali utimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun, kuma domin in cika ni'imata a gare ku, kuma don ku zama shiryayyu, domin ku shirya. To wayannan ayoyi guda biyu malamai sun tattauna akan mecece hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sake maimaita su bayan ya kawo irin wannan ayar, kamar yadda muka wuce ta a baya a wato bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, da yake cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil harami wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara. Kaga Allah ya riga ya yi bayani a baya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama, in za ka yi sallah ka fuskanci ɗakin Ka'aba, kuma musulmai in za ku yi sallah ku fuskanci me? Ɗakin Ka'aba. To mecece hikimar da ta sa bayan Allah ya jero wasu bayanai akan abin da ya shafi ahlul kitabi, wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak, da bayanin da ya akan cewa su ahlul kitabi sun san Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bayan duka Allah ya gama wannan bayanan, sai kuma ya sake maimaita bayanin cewa ku fuskanci ɗakin Ka'aba in za ku yi sallah. To anan ne malamai suka tattauna kamar yadda al-Imam Ibn Kathirin ya kawo a cikin tafsirin sa hakanan al-Imam al-Qurtubi hakanan kuma al-Imam Ibn Jarir at-Tabari Allah madaukakin sarki musu rahama gaba daya sun kawo bayani akan sabanin malamai akan abin da ya shafi metece ma'anar maimaita wannan da Allah yayi kaga ya zama a wancan ayan mun ji an yi magana sau daya sannan ga ayoyi guda biyu wannan aya ta 149 da ta 150 Allah ya ce mu annabi a ayan farko duk inda kake ka fuskanci dakin Ka'aba sannan ya sake maimaitawa duk inda kake za ka yi sallah ka fuskanci dakin Ka'aba kuma kuma duk inda kuke za ku yi sallah to ku fuskanci dakin Ka'aba to mecece hikimar malamai sai suka ce saboda ɗaya daga cikin dalilai guda uku dalili na farko kaman yadda malamai suka yi bayani shine saboda a lokacin da aka canza ma musulmai al-qibla wannan ita ce doka ta farko ko aya ta farko da aka fara shafe hukuncin ta a cikin Qur'ani kamar yadda Abdullahi dan Abbas yayi bayani da ana fuskantar Baitul Maqdis ayi sallah wannan doka ce yanzu an ce a dawo a fuskanci dakin Ka'aba yanzu kenan an samu an-nasikh wal mansukh a darasinmu na baya mun ji menene ma'anar an-nasikh wal mansukh mun karanta shi a bara a fadin Allah ta'ala ma nasikh min ayati aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha mun ji cewa akwai ayoyin da suke shafe wasu akwai ayoyin da kuma ake shafe su akwai waɗanda ana shafe hukuncin su akwai waɗanda kuma ana shafe tilawar su akwai waɗanda kuma ana shafe tilawar a shafe hukuncin gaba daya to yanzu wannan shine hukunci na farko kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ambata Ibn Kathir ya kawo a tafsirin sa shine hukunci na farko da Allah ya fara saukarwa daga baya yace ya fasa ya shafe to kaga kenan daukan sa da fahimtar sa zai zama yana da nauyi akan zukatan musulmai to shine Allah sai ya fada a wancan ayar ya sake maimaitawa har sau uku saboda me saboda dokar ta samu tabbatuwa a cikin zukatan su domin ka'ida ce wannan usulubi ne koda a babi na karantarwa bai yiwuwa a ce ka zo ka samu mutane sun yi shekara da shekaru sun saba tafiya akan wata mummunar hanya ka ce lokaci daya kana so su canza su zama nagari ba zai taba yiwuwa ba dole komai sai an bi shi bi tagarruci sai an bi komai mataki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa idan zai aika wato masu karantarwa zuwa garuruwa abin da yake basu shine yana basu wato target ne sai ce ka fara kiran su zuwa ga kaza lokacin da kake kiran su zuwa ga kaza ka sa hankalinka akan shi shi kadai kar ka hada da wasu abubuwa sai ce Mu'adh bin Jabal da zai tafi Yaman yace da shi zaka je ka samu wasu mutane ne da suke ahlul kitabi to abu na farko da zaka fara kiran su akai shine kira zuwa ga shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wannan shine abu na farko da ake so kai sai yace idan sun maka biyayya akan haka to sai ka ce da su Allah ya ce ayi salloli guda biyar kenan kafin a zo sallah sai ka tsaya ka tabbatar da tauhidi ya shiga zukatan su kar a hada karanta da tauhidi da sallah a lokaci daya idan suka maka biyayya suka yadda za su yi sallah to sai ka ce Allah ya ce ku ba da zakka kan lokaci guda ka ce musu ku yi sallah kuma ku ba da zakka sai ya musu nauyi saboda su din mushrikai ne su kafirai ne su amma lokacin da musulunci ya shiga cikin zukatan mutane yanzu anan muna zaune a lokaci ɗaya yanzu za mu iya cewa mu yi tauhidi kuma mu yi sallah kuma mu yi azumi kuma mu ba da zakka saboda me imani bi iznillah walhamdulillah ya riga ya shiga cikin zukatanmu amma yanzu ka samu sabon musulunta ya musulunta yanzu ka jibga masa wayannan ayyukan gaba ɗaya sai a samu matsala akwai wani bawan Allah da ya taba musulunta daga wani daga cikin kananan hukumomin jihar Bauchi ya je zai musulunta a wajensu sai ce da su zai musulunta amma shi har ya gama musuluncinsa ba zai sallah ba har ya gama musuluncinsa shi dai zai musulunta komai zai yi na musulunci amma banda sallah da aka sai wasu daga cikinsu suka kira ni a waya cewa ga wani ya zo zai musulunta amma ya ce ba zai sallah ba yanzu sun rabu biyu wasu sun ce to inda ya musulunta bai sallah ba kai wanda ya zauna a kaburin sa ne amfanin musuluncin sa kaga su sun kafa hujja da cewa bainar rajulu wa bainar shirki wal kufri tarku sala sun kafa hujja da wannan cewa duk wanda ya bar sallah ya zama kafiri saboda haka yace musu ku bashi kalma ya musulunta eh bai shiga musuluncin bane tukunna lokacin da musuluncin ya shiga zuciyarsa da gasken gaske yake yi sallan ma zai dawo yi to wani lokaci sun gayyace ni garin naje sai bayan mun gama wa'azin da zamu yi zamu dawo sai wani ya zo min da wani dan agaji sai nuna min shi yace wannan shine wanda yake rani a waya akan cewa yana so ya musulunta yace ba zai sallah ba to yanzu haka bai wuce shekara ɗaya da wani abu da musulunta ba amma rigima suke yi da ƴan masallacin cewa dole sai an bashi ladan kaga karshen sallah kenan ai dole sai an bashi ladan mai kiran sallah to yanzu inda an ce wai karka musulunta saboda in baka mun ka musulunta baka yi sallah ba ai duk ɗaya ne da shikenan an mai asarar musulunci to haka ka'ida ta karantarwa take ana bin mutane ne a hankali a hankali a hankali a hankali eh shi yasa hatta ustazai galibin ustazai suna samun matsala da mutane wajen dabbaka sunnoni ta hanya guda daya shine shi ustazu in ya bude littafi ya karanto wata sunna to yana karantowa sai ya zo ce zai dabbaka wa mutane a cikin sallar su wannan kuma kuskure ne lokacin da ka karanto sunna abin da yake ba dole bane to mutane ka yi hakuri tukunna sai karatun su ya iso wajen sai an karantar da su tukunna idan aka karantar da su suka fahimci karatun ya shiga cikin zuciyarsu to sai a zo a dabbaka musu shi yanzu kamar misali sunna ce wani lokaci liman in yana jin sallar azhar ko la'asar a rak'o'i biyu farko ya bayyana ayoyi biyu ko uku a cikin karatunsa ko karatun fatiha ko karatun sura annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka amma yanzu in kago kai mun mutane wannan aikin za ku samu matsala da mutane za ka ga ana rabe karshe wani zai ce kai da Allah shi wannan liman din waye shi mu je mu tambaye shi ya ba mu hujja eh kuma yayi gaskiya illa iyaka ya munin lafazi amma dai yayi gaskiya duk wanda ya zo da wani sabon abu a cikin addini titse shi ake ya kawo hujja to kaga kenan dole sai an bi mutane a sannu sannu an karantar da su sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana cewa hadithu nasa bima ta'rifuhu uquluhum sayyidina ali yana cewa in za ku ba mu mutane addini to ku karantar da su abinda kwakwalwar su yake iya dauka yace a turiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu kuna so a karanta Allah da manzansa yanzu karatun da zamu yi anan idan muka tara kananan yara ɗan shekara uku hudu aka yi musu karatu wani ma wani yaron zai ce kai gaskiya ƙarya ne saboda ni kwakwalwarsa ba ta kai ta dauki wannan karatu ba kwakwalwarsa ba za ta yi daukan wannan ba to kaga dole sai ana bin yadda mutane suke sannan kuma dole sai ana bin yanayin kwakwalen mutane eh yanzu mun taba zuwa wani kauye wa'azi sai aka tara mana ƴan yara haka ayi musu wa'azi sai wanda daga cikin mu yace ba yaron kuna san aljanna sai suka ce a'a wallahi sai suka ce a'a to basu san ba me aljanna ba su basu me aljanna ba su kananan yara ne wanda yanzu suka dan fara tasowa galibin su irin wanda ake tura su a ba su sanda su tsunduma cikin daji suna kiwo ne eh amma yanzu ka gan kace musu kuna san shanu to nan da su fahimci wannan karatu to saboda haka dole sai ana lissafi da yanayin kwakwalen mutane yanzu ka tara manya kana musu bayanin aljanna abinda zaka gaya musu akan aljanna ya ja hankalinsu ba irin na kananan yara bane ka samu karamin yaro kana mai bayanin aljanna kace mai aljanna akwai gida kaman girman duniya sau goma akwai kaza akwai haurin din akwai kaza bai san amfanin wannan ba shi dan karamin yaro yanzu ka bashi kyautan gida shi bai san amfanin sa ba amma aljanna akwai gare-gare akwai taya akwai doki to akan wannan zai dage akan yin sallah saboda ya hau dokin aljanna to wannan wato hanya ce ta karantar da mutane dole kana fahimtar yanayin inda suke da kuma yanayin su mutane da kuma yaya su suke to kaga kenan muhallin shahid anan shine Allah ya sani cewa wannan shine farkon dokan da aka fara saukarwa aka shafe ta to kokwallon sahabbai ya dauka to ana bukatar a sake maimaitawa a sake maimaitawa shi yasa Allah ya ce in za ku sallah ku kalli Ka'aba ya sake maimaitawa ya sake maimaitawa ya sake maimaitawa malamai suka ce abu na biyu suka ce abinda ake nufi da na farko can da muka wuce a baya da Allah ya ce fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram abinda ake nufi da shi a wannan na farkon shine ai idan zaka yi sallah ayin ha idza sallaita tilka na farko shine in zaka yi sallah ga kaga dakin Ka'aba to ka fuskanci dakin Ka'aban kai tsaye wasu malamai suka ce abinda na farko take nufi ta farkon take nufi kenan sannan Allah sai ya sake cewa wa min wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatarahu to ana nufin ya ku sauran musulmai duk inda kuke wa haythu ma kuntum a ko ina kuke a cikin garin Madina ne ko a wani garin da ba Madina ba to ku fuskanci dakin Ka'aba in za ku sallah sannan na uku suka ce abinda ake nufi da shi da yace wa min haythu kharajta abinda ake nufi shine lokacin da kuke tafiya idan kana halin tafiya to ka fuskanci dakin Ka'aba idan za ka yi sallah kaga wannan matakai na uku kenan sannan fassara na uku suka ce yana iya daukar na farko ana magana ne na'am akan wanda ke fuskantar dakin Ka'aba ga kaga dakin Ka'aba in za ka yi sallah to ka fuskanci dakin Ka'aba wasu kuma suka ce ana nufin da aka ce na biyu wa haythu ma kuntum abinda ake nufi shine wanda ke cikin garin Makka amma baya kallon dakin Ka'aba yana cikin garin Makka amma a wani gu yake ba gashi da Ka'aba ba to kaga nan ma zai fuskanci yanda dakin Ka'aba take ne ba kaman wanda shi yake gaban dakin Ka'aba ba shi zai fuskanci ainihin dakin Ka'aba sannan na uku suka ce abinda ake nufi da wato wa haythu ma kuntum da Allah ya fadi na uku ko min haythu kharajta shine ana nufin duk wanda ke cikin wani gari da ba Makka ba eh kaga wannan yana daga cikin falalan garin Makka shine ba inda zaka samu dakin Ka'aba in ba a Makka ba duk wanda ba a cikin Makka yake ba to sai dai fuskanci nahiyar dakin Ka'aba amma hakikanin cewa dakin Ka'aba nake kallo sai wanda ke cikin garin Makka wannan yasa a yaren Qur'ani duniya gaba ɗaya kashi biyu ne eh da birni da ƙauye Makka ita ce birni sauran kuma ƙauyuka ne shine ma'anar litunzira ummul qura wa man hawlaha kenan saboda kai gargadi Allah ya ce uwar alkaryu Makka ke dan birni kenan wa man hawlaha da wanda ke kewaye da ita sawa'an al'akifu fihi wal bad al'akifu fihi wal bad kaga al bad menene shi ba kokin wanda yake ba dan gari ba ba kauye kenan saboda haka daga ko ina kake in ka tafi Makka Qur'ani ya ce sunanka ba kauye daga ko ina kake Allah madaukakin sarki ya mana arzikin sa to anan ne malamai suka tattauna to in ya suka ce in ya zama na cewa daga cikin fassarorin wannan ayan shine duk inda kuke har in kuna halin tafiya to fuskanci dakin Ka'aba to yaya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Dawud Allah ya kare da a gare shi wanda Anas dan Malik ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana halin tafiya yana so yayi sallah akan dabbansa domin ya halatta mutum yana tafiya yayi sallah a cikin mota ko akan dabba ko a cikin jirgin ruwa ko a cikin jirgin sama kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ya kawo a cikin littafi shi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha yayi bayani filla filla akai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana so zai yi sallah akan abun hawansa Anas dan Malik yace yana tsaida abun hawar ya juyar da ta fuskanci al-qibla sannan kuma sai yayi kabbara in yayi kabbaran harama sai kuma ya juya zuwa ga inda zai tafi sawa'un alqibla ce ko ba alqibla ba to al-imamu al-qurtubi rahimahullah sai ya ce to ai babu sabani akan wannan domin akwai hadisin Abdullahi dan Umar wanda al-imamu Malik ya rawaito a cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana sallah zai dawo daga makka zuwa madina yana sallah akan dabbansa kaga wanda ya dawo daga makka zuwa madina ai ba alqibla yake kallo ba domin ya ba makaban baya mashi daga duk ko ina ka je inda ka fita daga garin makka ka juya zaka tafi garin ku ai ka ba makaba baya to kenan hadisan ya za a yi kenan to imam al-qurtubi rahimahullah yace babu cin karo tsakanin hadisan domin a babi ne na al-mutlaq wal-muqayyad akwai abin da ake ce ma al-mutlaq al-mutlaq shine abin da aka sake shi komai ya shiga sannan akwai al-muqayyad shine abin da aka togace shi aka iyakance shi to hukunci sakakken hukunci shine in zaka yi sallah ka fuskanci al-qibla wannan shine asalin hukunci to amma muqayyad hukunci muqayyad wannan yana da alaka da matafiyi ne shine lokacin da zai yi sallah akan kudin hawansa to ana so ya fuskanci al-qibla sanda zai yi kabbaran harama sannan kuma daga baya sai ya juya ya fuskanci duk inda zai ci gaba da tafiya kabbaran da yayi da fuskantar al-qiblan da yayi lokacin da zai kabbaran harama ta wadatar masa idan bai samu daman da zai fuskanci al-qibla ba to duk inda yake yayi sallah saboda yana cin lalura na tafiya Allah ta'ala ya sa mu dace daga Allah ta'ala yace wa min haythu kharajta daga duk inda ka fito duk inda kake fawalli wajhaka shaqal al-masjid al-haram ka fuskantar da fuskanka zuwa dakin Allah mai alfarma wa innahu lal-haqqu min rabbika kuma wannan doka ce ta gaskiya daga wajen ubangijinka wama Allahu bighafilin amma ta'malun Allah ta'ala bai zan marafkani ba dangane da abin da kuke aikatawa wa min haythu kharajta Allah yace duk ta inda ka fito fawalli wajhaka shaqal al-masjid al-haram ka juyar da fuskanka zuwa wato ainihin dakin Allah mai alfarma wa haythu ma kuntum a duk inda kuke fawallu wujuhakum shatrahu karkatar da fuskokinku zuwa ga dakin Allah li Allah yakuna linnasi alaikum hujjatun Allah yace saboda kar mutane su samu hujja akan ku kar mutane su samu hujja akan ku illal ladina zalamu minhum sai wadanda suka yi zalunci a cikin su to ma'anar wannan lafazi na fadin Allah ta'ala cewa saboda kar mutane su samu hujja akan ku anan malamai suka tattauna al-imamu tabari Allah madaukakin sarki ya yi mishi rahama ya kawo nassoshi daban-daban da kuma sabanin da malamai suka yi akan me Allah subhanahu wata'ala yake nufi da fadin sa li Allah yakuna linnasi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum wasu daga cikin malamai yace an suka ce annasu anan shine ahlul kitabi daga cikin wanda suka tafi akai akan wannan cewa ana nufin ahlul kitabi akwai al-imamu qatada Allah madaukakin sarki yayi mishi rahama akwai al-imamu rabi' Allah madaukakin sarki yayi mishi rahama sun tafi akan cewa ana nufin li Allah yakuna linnasi alaikum hujjatun ay li Allah yakuna li ahlil kitabi alaikum hujjatun saboda kar ahlul kitabi yahudi da nasara kenan su samu hujja akan ku saboda kar su samu hujja akan ku to wace hujja ake nufi hujjan da ake nufi anan shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa suke kallon alqiblan baitul maqdis suna sallah ai mun karanta a baya cewa yahudawa da nasara ahlul kitabi suna cewa yukhalifuna muhammadun fi dinina wa yattabi'u qiblatana suna cewa muhammad wannan wadirin abu ne eh yana saba mana addinin mu amma kuma alqiblan mu daya to wannan abu ne wai da sai kafa hujja da shi akai cewa ai indai addinin su ba gaskiya bane to bai kamata ya bi ya dinga kallon me ya dinga kallon alqiblan su ba to shine sai Allah ya ce to yanzu na canza muku alqibla li Allah yakuna linnasi alaikum hujjatu saboda kar su samu hujja akan ku wancan hujjar yanzu an warware ta ina fatar muna fahimta tunda dama suna kafa hujja da cewa ai ya kamata indai kuna kallon alqiblan su to ku bauta ma abubuwan da suke bauta ba ku bauta ma uzairu ko ku bauta ma almasihu to tunda yanzu an canza muku alqiblan to ai hujjan ta fadi ku ba shine ma'anan لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ما لم يسكتي أنن إلا دعك كو أنن ينا نفهم الواو ينا نفهم واو العطف لئلا يكون للناس عليكم حجة والذين ظلموا منهم تو سواء الذين ظلموا منهم waɗanda suka yi zalunci cikin mutane su waye su malamai su ne suka ce su ne mushrikul arab su ne kafirai ko mushrikai na yahudawa mushrikai na mutanen makka kamar yadda al-imamu mujahid ya ambata haka nan al-imamu suddi haka nan al-imamu rabi haka nan al-imamu mujahid da al-imamu qatada suka ce abinda ake nufi da illal ladina zalamu minhum shine ana nufin mushrikan quraishawa saboda kar su dinga kafa hujja akan ku shine Allah ta'ala ya ce li Allah yakuna lillahi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum saboda kar su ahlul kitabi da kuma mushrikan makka su samu hujjan da za su dinga kafawa akan ku Allah ta'ala ya ce fala takhshawhum takhshawni Allah ya ce kar ku ji tsoron su ku ji tsorona ni kai kar ku tsorace su kar su ba ku tsoro amma ku ji tsorona ni kai wali utimma ni'mati alaikum Allah subhanahu wa ta'ala yace sannan kuma zan cika ni'imata a gare ku zan cika ni'imata a gare ku wala allakum tahtadun sannan kuma wato ainihin ku sama shiriya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala al-imamu sa'id ibn jubair yace ma'anan wali utimma ni'mati alaikum cikan ni'ima shine shigan aljanna domin yace lam tatim ni'matullahi ala abdin hatta yudkhilahu aljanna ni'mar Allah ba za ta cika akan bawa ba sai ya shigar da shi aljanna duk wata ni'ima da Allah ya yi ma bawa to da saura bata gama cika ba har sai ya tsinci kansa a cikin ɗan aljanna to lokacin da ka tsinci kanka a cikin ɗan aljanna to ni'ima ta gama shiga ta gama cika kenan Allah ka sanya mu cikin ɗan aljanna wasu malamai suka ce wali utimma ni'mati alaikum cikan ni'ima a gare ku shine wato alhidayatu ila alqibla kaman yadda al-imamu Zujaj ya ambata shine Allah ya shiryar da ku zuwa ga nuna muku alqibla wannan nuna muku alqibla ma da Allah ya cika ni'ima ce Allah ya cika muku ni'imomin sa kar ku ji tsoron su ku ji tsoron Allah ai Allah ya gama cika muku ni'imomi stande nuna muku ga inda za ku fuskanta in za ku yi sallah wala allakum tahtadun kuma saboda ku zama shiriyu Allah ta'ala ya shiryar da mu Allah ta'ala ya ce
kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da bayani akan ni'imomin da yayi na farko mun ji cewa ni'imar Allah ita ce da ya nuna mana alqibla sannan kuma ni'imar Allah da ya shigar da mu sannan ni'imar Allah ga bawa ya shigar da shi aljanna to Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa kama arsalna fiikum rasulan minkum kamar dai yadda muka aiko muku manzo daga cikin ku Allahu akbar wato ni'imar Allah ta nuna muku alqibla ni'imar Allah ta shiryar da ku ni'imar Allah ta shiga aljanna irin dai yadda dai Allah ya muku ni'ima da ya aiko muku manzo daga cikin ku domin ai duka wayannan ni'imomin ba za su taba cika ba sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar annabi ne ake samun shiriya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ta hanyar sa ne Allah yake shiryar da bayinsa domin duk wanda ya karanta hanyar shiriya hanyar shiriyar ba ta bayyana a gare shi ba sai da aka aiko masa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan aljanna ce Allah ya ba mu bawa ai baka ma sanya za kai ka samu aljannar ba sai da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace misali na da misalin kamar wani mutum ne da ya gina wani katafaren gida sai ya aika dan sako ya shiga cikin gari cikin anguwa ya kira mutane cewa a zo a yi liyafa a cikin wannan gidan. Ya gina gidan, ya zuba kayan alatu da kayan jin daɗi da kayan ciye-ciye da kayan shaye-shaye. To duk wanda ya amsa kiran wannan da ya kira shi ya zo, kaga zai shiga aljanna, zai shiga wannan gidan kenan. Sannan kuma bayan ya shiga wannan gidan kuma zai samu abin da aka tanadar a cikin gidan, zai ci zai sha. Haka ne ko baka ba? To wannan gidan misalin sa shine aljannan da Allah ya gina. Sai Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a ga aljanna na gina, a cikin aljannan nan akwai kayan alatu kaza, akwai zinari kaza, akwai kayan ciye-ciye, akwai kayan shaye-shaye, akwai tufafi iri kaza, akwai mata iri kaza, akwai suwa da suwa da suwa, akwai korami korama iri kaza, akwai korama ta madara, akwai korama ta giya, akwai korama ta zuma, akwai korama ta ruwa, akwai kaza akwai kaza akwai kaza. To yanzu duk wanda ya amsa kiran dan sakon da aka aiko shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya amsa kiran to zai shiga aljanna, kuma zai ci daga kayan marmarin da aka tanadar, zai sha abin da aka tanadar na sha, zai sa suturan da aka tanadar, zai shiga gidajen da aka tanadar a gidan aljanna. Allah ya sa muna fahimta. To kaga kenan ni'ima ce ta Allah da ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Daka Allah ta'ala ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum, kamar yadda muka aiko muku manzo daga cikin ku, yatlu alaikum ayatina, yana karanta muku ayoyinmu, wa yuzakkikum, yana tsarkake ku, wa yuallimukumul kitaba wal hikma, yana shiri yana karantar da ku alqur'ani da sunna, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamu, yana kuma koyar da ku abinda da ba ku sani ba. Allah ya ce mun aiko muku manzo daga cikin ku. Wannan yana daga cikin abinda zamu fahimta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama azubi na halitta, Allah ya halicce shi ne a matsayin dan adam, sai dai dan adam ne shi na musamman, amma dai halittar sa dan adam ne shi. Domin in ka cire annabi sallallahu alaihi wa sallama daga zubi na dan adam, to babu kuma wani mataki cikin halittun Allah da zaka kai shi ka girmama shi. Domin in dai a girmamawa ne wajen zubin halitta, to daga kan dan adam sai dai kai baya, babu gaba. Allah ya ce walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allah ya ce mun girmama dan adam, mun mutunta dan adam, mun karrama dan adam. Saboda haka kaga hatta mala'iku da Allah ya halice su, zai sanya su zama masu hidima ma yan adam. Mala'ika Jibrilu ya kawo wahayi, wahayin nan zuwa ga suwa, zuwa ga yan adam masu kula da ɓangaren ruwa da iska da masu ɗaukar rai da masu kula da ɓangaren shuka da masu kula da ɓangaren kaza, duka suna hidima ne mawa, duka suna hidima ne ma ƴan adam. To in ka cire annabi cikin ƴan adam, ina zaka kai shi ka girmama shi? Ko cikin mala'iku ka kai shi baka girmama shi ba? Domin nagaltaccen ɗan adam ya fi mala'ika daraja a wajen Allah. Domin in ɗan adam ya zama nagaltacce, to Allah sai ya sa mala'ika ya zama mai hidima a gare shi. In dan adam ya nagartu, to Allah sai ya dauko mala'ika ya ce je ka masa aiki, je ka masa hidima. Ya zama mutumin kirki, zai kwanta bacci yayi alula, ya karanta tabarakallazi biyadihil mulku, yayi addu'an bacci, Allah sai ya ce mala'ika tashi ka je ka tsaya a kansa, ka yi gadin sa har gari ya waye. Duk wani abin da zai cutar da shi ka tunkuɗe shi. Idan an masa sihiri an turo, ka ture shi ka mai da shi kan wanda yi. In yana tafiya tsaya a gabansa gaba da baya. Lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kaga kenan in an zo lahira ma, in za a shiga aljanna, wasiqal ladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Mala'iku za su raka su. Idan ya je cikin aljannan zai sama mala'iku masu gadin gidan aljannan, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum. A cikin gidan aljannan mala'iku za su dinga yawo a cikin aljannan suna gaishe shi, wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabaltum fa ni'ma uqbat dar. Mala'iku su ne masu hidima. To kaga dan adam in ya zama nagaltacce, domin shi mala'ika asalin zubin sa dama Allah ya halice shi ne a zubin ibada, shi ko dan adam Allah ya halice shi da zuciya, sai sanya masa zuciyar tana yawo tsakanin sha'awa da ibada, sha'awa da ibada, sha'awa da ibada. To lokacin da tsoron Allah ya danne sha'awa, to yayi jihadi bil karfi.
shi malaika da ba jihadi ba asali haka aka halice shi la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru shi ko dan adam an halice shi yana samun zamiya yana kaucewa sannan shi malaika duk wani dalilin da zai sa ya saba ma Allah an cire masa shi a jikin sa bai da sha'awa bai jin yunwa bai jin kishiwa bai jin bacci bai jin duk an cire masa shi ko dan adam fa rayuwar sa ma ba ta cika sai da wayannan na kasoshi da domin ai da sha'awa da gajiya da yunwa da kishiwa da bacci ai dinna kasace irin ta dan adam amma rayuwar za ta tafi in babu su ba za ta je ba sai da su ba za ta je ba sai da su Allah ya sa mu dace saboda haka sai Allah ya ce fadhkuruni Allah ya ce dan haka ku dinga yawan ambatuna azkurkum in kun ambace ni nima zan ambace ku kamar yadda Allah ya faɗi a hadithul qudsi ana ma abdi idha huwa zakarani wa taharrakat bi shafatahu Allah ya ce ina tare da bawana idan ya ambace ni kuma labbansa suka motsa domin ya kira sunana Allah ya ce ina tare da shi ya ce fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi idan ya ambace ni a cikin zuciyarsa ni ma sai ambace shi a zuciyata wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu in ya ambace ni a cikin taro to sai in ambace shi a taron da suka fi wannan taron alkhairi shine taron mala'iku Allah sai ya nuna cewa ga wani bawa na can ya koma gefe shi kadai yana ta zikiri ga wani bawa na can yana ta tunatar da mutane ambatuna ga wani bawa na can a cikin jama'a sai zikiri yake sai ambatuna yake haka Allah ya ce fadhkuruni Allah ya ce ku ambace ni azkurkum ni ma zan ambace ku washkuruli ku gode mu wala takfurun karkum butulci domin in kun gode mu Allah akan ni'iman da ya muku wannan shi zai sa Allah ya kara muku idan kuma kuka butulce mu Allah subhanahu wa ta'ala to azabar Allah kuma za ta zo muku shine wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafaltum inna azabi lashadid Allah yace ubangijinku ya bada shaida cewa in kun gode min zan kara muku in kun butulce min azaba ta tana da dadi wannan kuma shine ita ce sunnar Allah in ya bayar a gode masa kar ai masa butulci abinda zai taya ka wajen godiya mu Allah kuma da rashin butulci mu Allah shine zuciyarka ta takaita akan iya matsayin da Allah ya aje ka a ko ina ne a rayuwa sannan in ka tashi dubi ka kalli wanda yake kasa da kai ka dubi na kasa da kai domin ka dubi na kasa da kai a ko ina ne kaga ashe fa a mataki kaza kazan nan da nake ganin ban da shi ashe akwai wanda ma bayi da wanda nake da shi din to sai ka gode mu Allah amma in kai daga idan ka kace to ashe akwai wanda suka fi ni to har abada ba za ka gode mu Allah ba domin in ka isa matakin wanda suke sama da kai din ma to kare kallon na sama za ka yi har abada kuma ba za ka gode ba to amma kai inda kake nan akwai wanda shi kuma in ya iso inda kake to daidai kenan shi akwai wanda in kai in ya iso inda kake daidai kenan shi shi yasa yana daga cikin matsalan da abin da ke jefa al'umma a cikin matsala shine yawan raki da mantawa da ni'imomin da Allah ya musu galibi yanzu zaka samu ko ustazai ne masu wa'azi da karantarwa sun fi tunatar da mutane akan abin da Allah bai ba su ba sama da tunatar da su akan abin da Allah ya musu galibi an fi yawan korafi akan mummunan hali da yanayin da ake ciki ba tare da kuma da tuna ma mutane fa Allah kuma ya muku ni'ima iri kaza iri kaza iri kaza daka yin ustazu in ya hau minbari abin da zai tuna ma mutane shine shine kuna cikin yunwa to wanda yake jin yunwa har sai ka tuna mai cewa yana jin yunwa ai bai ka tuna masa ba yanzu kamata yi in baka da abin da zaka bashi maganin yunwansa to ka danne shi ya hakuri ba ka kara tunzura shi ba ka kara tuna masa cewa sunan yana cikin yunwa kuma galibi ina yawan maimaita wallahi da yawa mutanen mu ana ce ana yunwa eh da gaskiya akwai inda ana yunwa amma da yawan mutane ba wai abincin bane babu a irin wanda muke so ne bai samu ba da yau ba wai bamu da abin da zamu ci bane a wanda Allah ya bamu ba irin shi muke so bane shi yasa amma al'ummar da aka ce maka ba kuɗi kuma har yanzu duk titi in ka je sai ka kirga masu tukuban tsire da kaza sama da goma kuma kaf sai yasu ake yi duka sai yasu ake yi su waye masu zuwa su sai yasu aljanu ko mala'iku wanne yan anguwan da suke korafin yunwa su ne fa masu sai wannan tsire da kazan ba to yanzu don Allah wanda yake jin yunwa wanda yake jin yunwa ina shi ina sai tsire ina shi ina sai tsire laka zaka zo ga mutun ya zauna a tukuba ana yayyanka masa kaza amma yana korafi cewa wallahi kasan nan ana yunwa ana yunwa kuma kake cin kaza ai wanda zaka same shi yana yunwa shine wanda in ka bashi kyautan kaza daya zai ma ji maransa da shinkafa mudu biyar ka bashi da yafi masa to wannan yana yunwa kenan eh shi yasa bara wani yake tambaya wai idan mutun yace yafi son kudi a zakan fil da kai wai yafi son kudi akan abinci za a iya bashi kudi eh nace masa ai duk wanda ya fifita kudi akan abinci bai cancanci zakan fil da kai ba duk wanda ya fifita kudi akan abinci to bai cancanci zakan fil da kai ba domin wanda zaka bashi zakan fil da kai shine wanda in ma kudin ya samu to abincin zai saya to wannan shine ya cancanci zakan fil da kai amma wanda aka kawo masa abinci yaga cewa gumma a bashi kudi da a bashi abinci to bai cikin wanda ya cancanci zakan fil da kai bai cancanta ba to kaga shi ya kamata mu zama masu godiya mu Allah kar mu zama masu butulci mu Allah Allah ka sa mu zama masu godiya a gare ka ka tsare mu daga yi maka butulci abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama barak kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa salli allahumma sallim mubarak ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته